asir domin ci gaba da karanta wasu daga cikin ayoyin alqur'ani da kuma jin tarjuma su zuwa Hausa kuma muna nan a cikin suratu ali imran a jiya mun karanta fadin Allah madaukakin sarki aya ta 75 wa min ahlil kitabi man inta amanhu bi qintari yuaddihi ilayka wa minhum man inta amanhu bi dinarin la yuaddihi ilayka illa ma dumta alayhi qa'ima dhalika bi annahum qalu laysa alayna fil ummiyina sabilun wa yaquluna ala allahi al kadhiba wa hum ya'lamun har zuwa fadin Allah ta'ala innal ladina yashtaruna bi ahdi allahi wa aymanihim thamanan qalila ulaika la khalaqa lahum fil akhirah wa la yukallimuhum allah wa la yanzuru ilayhim yawm al qiyamati wa la yuzakkihim wa lahum adhabun alim kafin mu fitar da darussan da ke cikin wannan aya insha Allah za mu ji inda za mu tashi aya ta 78 wa inna minhum la fariqa bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون
ممتاز Allah madaukakin sarki yace wa min ahlil kitabi man inta amanhu bi qintari yu'addihi ilayka wa minhum man inta amanhu bi dinarin la yu'addihi ilayka illa ma dumta alayhi qa'im Allah madaukakin sarki yana gargadin mu'minai da kuma tsoratar da su daga ruduwa da Yahudawa duk da cewa a cikin Yahudawa akwai wasu amana wanda a mu'amaloli na yau da kullun mu'amaloli irin na duniya in an samu tsirarun cikin su waɗanda suke da amana babu laifi musulmi ya hulɗa da su babu laifi musulmi ya ba su wata amana ta wata maslaha ta duniya ko a ba su wani aiki wanda ake ganin babu wani musulmi da ya iya sai su to akan duba masu amanar cikin su tunda Allah ta'ala ya nuna a cikin su akwai masu amana akwai wayanda duk abinda kuka kulla na yarjejeniya ba za su saba ba sannan dukkan amanar da ka ba su ba za su ci amana ba sannan dukkan alkawarin da kuka yi da su ba su saba alƙawari, suna kwatanta gaskiya, suna bin koyarwar annabinsu da kuma littafinsu. A cikinsu kuma akwai akasin haka, ana akwai waɗanda su kuma ba a amince musu, ba a yarda da su, ba a yin alkawari da su, don ko an yi sai sun saba. In an ba su amana sai sun ci, sai fa in ka tashi tsaye ka yi haikan a kansu kafin ka iya kwatar haƙƙinka daga hannunsu. To irin waɗannan sai mutum ya yi hattara da su. A ƙarƙashin wannan akwai hadithi daga Abi Huraira, Allah ya ƙara masa yarda, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambaci wani mutum daga Banu Isra'il dan a nuna maka cewa akwai nagartattu a cikinsu. Akwai wani mutum cikin Banu Isra'il da ya tambayi wani ɗan uwansa shi ma Bani Isra'il ɗin ne akan ya ba shi rancen dinare 1000, ma'ana a junansu kenan. Ya zo ya ce masa yana son ya ba shi rancen dinare 1000. Shi wanda zai ba da rancen sai ya ce, ka je ka kawo min shaida, ma'ana ka zo da shaidar da zai shaida cewa na ara maka ko na ranta maka dinare 1000. Sai ya ce, ai, ba sai na zo da shaidu ba, kafa billahi shahida. Shi wanda za a ba rancen ya ce, ai, ba bukatar sai an nemo shaidu, Allah ya isa shaida. Sai ya ce, to, naji, ka zo min da wani kafil, wani wakili, nan ma wanda za a ba rancen sai ya ce, kafa billahi wakila, Allah ya isa ya zama wakili. Ba sai na kawo maka wani wakili, ba sai na zo da wani garanto wanda zai tsaya min kaban ba, Allah ta'ala shi ne garanto na. Ba sai na nemo wasu shaidu da za su shaida kaban ba, Allah shi ne shaida. Wanda zai ba da rance ce gaskiya ne. Ya ɗauko naira, wato dinare 1000, ya miƙa wa wannan bawan Allah wanda yake neman rance. Don haka wanda aka ba rance ya hau jirgin ruwa ya tafi domin biyan bukatarsa, to daidai lokacin da suka yi wa'adin zai dawo da kuɗin, sai ya riga ya tsallaka teku shi, kuma ga wa'adi da zai dawo da wannan dinare 1000 ya yi, kuma ga shi ya rasa jirgin da zai ɗauko shi dan ya tsallako da shi daga teku dan ya zo ya dawo da wannan amana ko wannan rance da ya nemi jirgin ruwa ya rasa. Aka ce sai ya samu wani katako sai ya fafe shi, ko ka ce ya samu wani kututturen bishiya sai ya fafe shi. Da ya fafe sai ya ɗauki dinare 1000 sai ya sa a ciki, sai ya rubuta wasiƙa daga gare shi, shi da aka ba rancen zuwa wanda ya ba shi rancen, ya sa wasiƙar ita ma a cikin wannan kamar ɗan akwati da ya yi, sannan sai ya samu ƙusa sai ya buge bakin akwati, sai ya buga a bakin akwatin yadda zai zama kamar ɗan akwati ne, haka ya rufe shi. Sai ya zo teku, da ya zo sai ya ce, Allahumma innaka ta'lamu anni istaslabtu fulanan alfa dinari, ya Allah ka sani na ranci ne dinare 1000 a hannun wani, fa sa'alani shahidan, ya ce in kawo shaida, amma fa qultu, Allah na ce kafa billahi shahida, kai ne shaida ta, wa sa'alani kafilan, ya kuma nemi in kawo garanto wanda zai tsaya min, fa qultu, nan ma na bashi amsa na ce kafa billahi wakila, ya Allah ni kai ne wakilina. A ƙarƙashin wannan ya yarda da kai ka zama shaida, ya yarda da kai a matsayin kafil, ya bani rancen kudin nan ya Allah nayi dukkan kokarin da zan yi in samu abun hawa dan ka in saba alƙawari dan hannanta masa rancen kudin da ya bani amma Allah ban baka kaddara mun haka ba ban samu abin da zai iya tsallakawa da ni dan in maida masa kudin sa ba ya Allah na baka ajiyar dinare dubu din nan ka hannanta su ga me shi kawai sai ya jefa shi ciki sai ya jefa wannan dan akwatin cikin teku ya jefa akwati cikin teku kawai ya juya ya tafiyar sa bayan ya tafi amma duk da haka yana nan yana ta neman dai yaushe jirgi zai zo yaushe jirgi zai zo dan ya sake biyo sawu in ya zo ya dai tura da wayancan amma bai gamsu da iya wannan turawa ba yana ta san yaushe zai samu jirgi dan ya kuma zuwa ya kirga dinare dubu ya dai hannanta wancan ko wancan sakon bai isa zuwa gare shi ba dan haka wannan mutum da ya ba da rance wata rana sai ya fita shi kuma dan yana jiran jirage masu yau fito ya gani wanda ya ba rancen nan ko ya iso dan ya ba shi dinare dubu dinsa an bayyanta ko la'alla markaban yaji'uhu bi mali yana ganin ko da mutumin bai samu zuwa ba to kila cikin yan mutanen da suke tahowa a jirage kila za a ba wani sako ya taho masa da shi yana zuwa bakin ruwa bai ga jirgi ba kawai sai ya ga wannan dan akwatin ashe a cikin akwai dukiya kawai sai ya dauko ya ga kamar makamashi kawai sai ya ga abu yana ta yawo akan ruwa haka wani itace kawai sai ya dauko shi shi a zumman ya dauko shi dan ya zama makamashi idan an zo an fasa shi kawai za a dan yi girki da shi ai yana zuwa gida yana faskara wannan dan akwato sai ya ga kudi a ciki da takarda an bayyana da aka ya dauki kudi ya kirga ya kuma dauki takarda ya karanta abin da ta kunsa shikenan bayan wani lokaci shi kuma wannan wanda aka ba wa rancen kudin shi kuma sai gashi shi kuma ya karaso sai ya sake zuwa da dinare dubu sai ya cewa wanda ya bashi rance wallahi ma ziltu jahidan fi talabi markabin ce wallahi tun da ka sani ina ta kokarin in samu abin hawa li'atika bimalika dan in samu damar dawo maka da kudinka amma wajadtu markaban wallahi ban samu abin hawa ba qabala alladhi ataitu bihi har sai da najira wannan wanda Allah ya sa muka taho da shi sai da yazo sannan ya dauko ni qala sai ce hal kunta ba'afta ilayya bi shay shi wanda ya tsinci akwati wanda ya bada rancen kudi sai ce baka yo mun aikan wani abu ba sai ce alam ukhbirka anni lam ajidu markaban qabala hadha yace ina gaya maka ni ban samu wani abun hawa ba ko ni in tawo ko wanda za su tawo in ba su sako duk ban samu ba sai da nasu sai da wannan yazo sannan na hawo qala sai ce to fa inna allaha qad adda anka alladhi ba'afta fil khashaba allan da ka bawa ajiya kace ya isar da sako gare ni ubangiji ta'ala ya iso da wannan katako ko akwato zuwa gare ni da aka fansarid bi alfi dinarin rashidan yanzu wannan dinare dubun da kake so ka ƙara bani a aka juya da kayanka waye bu wani amana na fata an gane yanzu kaga tunda shi yana ce aka aiko mun da wani abu ne yace ina gaya maka ni ban samu abun hawa ba sai yanzu kaga inda zai inda wani ne zai ce a wato bai ida kila wannan sakon ba nasa bane ko sai ya fuska tunda gashi ya kawo masa dinare dubun sa wato hannu da hannu kawai sai ya karba ya mursisi bai ga wancan ba ko to amma kaga da yazo sai ya ce a'a ai sakonka da ka turo wancan din ma ya zo ba dalilin da zai san kuma karba kudin ka ina fata an gane to kaga sai aka kawo mana wannan hadithin a ƙarƙashin wannan aya wa min ahlil kitabi man inta amanhu bi qintarin yu'addihi ilayk wa minhum man inta amanhu bi dinarin la yu'addihi ilayka illa ma dumta alayhi qaim dan haka ba a hadu duk aka lalace ba duk yanda al'amari yake akwai masu gaskiya akwai masu amana akwai alkhairi a cikin al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har a tashi alkiyama dan haka duk yanda al'amura suka girgije gargace kai duk mutane sun lalace waye waye ma mai gaskiya yau a kaji Allah ya bamu labari ba ma a cikin mu musulmi ba cikin ahlul kitabi akwai masu gaskiya karka dauka dan kafurai ne dan suna hada Allah da wani kuma ba su iya suffantuwa da wata suffa mai kyau Allah da kansa yace a cikin su akwai wanda in ka bashi kuɗi komai yawan su karka samu damuwa ka ba da kuɗinka gurin aminci kuma za a dawo masu ba tare da kwabo yayi ciwon kai ba kamar yanda kuma ana iya samun wanda shi kuma in ka bashi koda naira 100 ce ya ci 1000 sai ceto ka bashi kenan in kaga ya biya karancanka in kaga ka bashi bashi ya dawo ma da shi to karshen ta sai kun karke a police station ko sai an ji kanku ko sai ka dinga masammako da ya fito da asusuba za shi masallaci ya ganka kofar gida zai fahimci to ya taba kudin dan anace to wannan nace shine sai ya sa ya dauko kudin ka ya baka ina fata an gane dan haka a cikin wannan aya mun fahimci ashe amana wata sifa ce mai kyau shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam yace babu imani ga wanda bashi da amana duk mutumin da baya iya rike amana in an bashi bashi da imani la imana liman la amanata la ai ba mutum a ce ga gangar jikin mutum ga mutum kaman mutum amma bashi da amana ba ta kuɗi ba ko ta magana ka bashi sai ya gaya wani an rasa mutum babu cikakken mutum ai annabi sallallahu alaihi wasallam yace daga cikin alamomin da ake gane karamin munafiki akwai cin amana duk mutumin da in an bashi amana sai ya ci ɗaya ne daga cikin sufofin munafurci Allah madaukakin sarki yace bala man aufa bi ahdihi wattaqa fa inna Allah yuhibbul muttaqin Allah madaukakin sarki yace al'amarin ba haka yake ba lallai dukkan wanda ya cika alƙawarin Allah daga cikin ku ku ahlul kitab alƙawarin da Allah yayi da ku na imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cewa in an aiko shi kun yi alƙawari da Allah za ku gaskata shi kamar yanda Allah ta'ala yayi alƙawari akan sauran annabawa da al'ummomin su cewa za su yi imani da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam to duk wanda ya kiyaye cika wannan alƙawarin a cikin ku ya kuma kiyaye abubuwan da Allah ta'ala ya haramta ya kuma bi abinda Allah madaukakin sarki yayi umarni ya bi shari'ar Allah da Allah ya aiko da fi wato cika makin manzanni kuma shugabansu da ita fa inna Allah yuhibbul muttaqin Allah ta'ala yana son masu takawa to sai kuma Allah ta'ala ya sake jan hankalin mu cewa waɗanda yashtaruna bi ahdi Allahi wa aymanihim thamanan qalila a Sheikh Abdurrahman ibn Nasir As-Sa'idi a cikin tafsirin sa Taysiru Karimin Rahman yana cewa ma'anar wannan innal ladina yashtaruna bi ahdi Allahi wa aymanihim thamanan qalila lallai waɗanda suke ba da addininsu su karɓi duniya sun yadda su rasa addini sun yadda su yi bankwana da imani indai za su samu kuɗi indai za su ɗaukaka indai za su samu burinsu da bukatunsu na duniya a'a ba da addini baya cikin abin da yake da ƙimar da za su fifita shi akan duniya ba shi ne ba shi da wannan ƙimar a wajensu a shirye suke da su sallama addininsu a kan duniya, ƙararriya, wulaƙantacciya, ƙasƙantacciya, har ma don su samu bukatarsu ta duniya suna iya yin rantsuwa da Allah a kan ƙarya. Haka Sheikh Abdulrahman Nasir al-Sa'idi ya fassara wannan ayi, ya kulla alaƙar cewa mutumin da kamar yana daidai da ula'ika alladhi nashtarau ad-dalalata bil huda, waɗanda wato ishtarau ad-dalalata suka yi musanye a madadin shiriya, sai suka bada shiriya suka karɓi bata. Allah ya ce fa ma rabi hat tijaratuhum wa ma kanu mutadi, wannan kasuwancin su bai yi riba ba kuma ba su zama shiryayyu ba. Da haka duk mutumin da yana iya wasa da addini, yana iya barin addinin ma saboda wata bukata ta sa ta duniya, to su ne Allah ta'ala kuma har zai iya rantsuwa da Allah madaukakin sarki akan ƙarya dan ya cimma bukatarsa, dan ya samu abin da yake so na duniya. To waɗannan su ne waɗanda Allah ta'ala ya faɗa abubuwa wajen guda hudu ko biyar a kansu. Na farko Allah ta'ala ya ce la khalaqa lahum fil akhirah, duk wanda ya miƙa addininsa akan mulki, ya miƙa addininsa akan muƙami, ya miƙa addininsa akan mace, ya miƙa addininsa akan yayi kuɗi, Allah ta'ala ya ce ba su da rabo a lahira. Allah ta'ala ya ce la khalaqa lahum fil akhirah ulaika, wanda duk suka tusuffantu da irin wannan sufar, Allah ta'ala ce la khalaqa lahum fil akhirah, rabo ko nasisun kwabo ba su da shi a wurin Allah ranar tashin alkiyama. Daya wala yukallimuhumullah, Allah ba ruwansa da su, Allah ba zai magana da su ba ranar tashin alkiyama. Na uku wala yanzuru ilaihim, Allah ba zai kalle su ba kallo irin na tausayi da jin kai yawmal qiyama. Na hudu wala yuzakkihim, Allah ba zai tsarkake su ba daga zunubansu, za su tashi da zunubansu laftu guda. Na biyar Allah ta'ala ya ce walahum azabun alimun, suna da wata irin azaba, Allah ne kadai san irin azaba, alimun mai radadin da Allah ne kadai zai iya bayanin radadinta. Meye laifinsu? Sun miƙa addini sun karɓi duniya, sun miƙa addini an ba su muƙami, sun miƙa addini sun samu kuɗi, halin da muke ciki kenan a yanzu. Illa man rahima rabbuk, illa man rahima rabbuk. Mutane nawa ne yanzu sun yi bankwana da Allah, sun yi bankwana da imani, sun bar addininsu kawai don bukatarsu ta duniya. Su kam da kunyar duniya gara ta lahira. Akwai masu irin wannan, sun faɗa bilisanil hal ko bilisanil maqal. Akwai waɗanda rashin kunyar tasu ta kai makura suna faɗin haka. Akwai kuma waɗanda ba su faɗa da baki ba, amma halinsu ya nuna su kam da awayi gari a farfajiyar alkiyama su kunyata a gaban Allah, a'a su gara su ji kunyar waccan ta lahira, anan su ci da buguzum, anan su sha su ci su sha su fantama su samu kuɗi su yi bushasha su yi masha'a su yi sharholiya su shantake, inda za su yi ta jan wannan zaren nasu a wannan duniyar su yi ta baɗala yadda suke so, ba matsala. Wannan sai ya nuna laifi biyu ne. Na farko sun fifita duniya akan addini, laifinsu na biyu rantsuwa da Allah akan ƙarya. Ita rantsuwa kala uku ce, malamai suka ce akwai laqul yamin, akwai al-yaminul mu'aqqada, akwai al-yaminul gamus. Al-yaminul gamus wato laqul yamin ita wannan la yu'akhidhukum Allahu billahu fi aymanikum, Allah baya kama mutane da irin wannan rantsuwar. Laqul yamin wato rantsuwa ce ta yau da kullum, wallahi na je guri kaza kaza ah kai wallahi ban je kaza ba wallahi haka ne wallahi ba haka bane kamar ta zama cikon zance wasu malaman kuma suka ce a kai rantsuwa akan wani abu da bisa zatanka mai rinjaye haka abun yake sai kuma ya bayyana ba haka bane misali sai ka ce wallahi ga Musa can yazo ga Musa can shine yake tahowa sai da yazo dab sai ashe ba Musa bane yanayin shigar da ka ganshi da ita da tafiyar sai kake ganin sa kamar Musa yana zuwa sai ya bayyana ba Musa bane wannan lagawul yamin ne wannan rantso ba kafara akan ta akwai al-yaminu al-muaqqada walakin yu'akhidhukum bima aqadtumul ayman Allah yana kama ku da abinda kuka kulla na rantsuwa kace wallahi bazan baka ba kuma baka yi istithna'i ba sai kuma aka zo aka ce kai ko kai hakuri ka bashi mana sai ka dauka ka bashi to sai kai kafara kace na ga ya ma wallahi fa bazan je ba sai aka ce kai ko kai hakuri mana ka je sai ka hakura ka je to sai kai kafara in kaga baka yi kafara ba sai kai to gaciya kace wallahi bazan baka ba insha Allah to nan sai aka rarrashe ka sai ka bayar babu kafara tunda ka ce insha Allah wala taqulanna li shay'in inni fa'ilun gadan illa an yasha Allah to wannan rantsuwar ita ma in kai istisna'i mana ka ce insha Allah babu matsala al yaminul gamus ita ce wannan mutum yayin rantsuwa da Allah saboda rashin sanin girman Allah saboda rena Allah dan ya gamsar da abokin mu'amalarsa yayin rantsuwa da Allah akan ƙarya wannan rantsuwar ita ba kafara tafi ƙarfin kafara kaga ita waccan wanda mutum yace ba zai yi abu ba yayin rantsuwa kuma yazo yayi aka ce sai yayi kafara فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واتشا أنجي أما ما بتتا كايرا سوا بزاكيبا كما كي كايرا سوا سيكاي كما بكيبا كما بكتي إن شاء الله با تو الله تعالى يتي إطعام عشرة مساكين in kana so Allah ya kankare ma laifin wannan rantsuwar da ka kai ta kuma ka kasa cikawa to ka ciyar da miskinai guda 10 it'amu asharati masakin min awsatu ma tut'imuna ahlikum aw kiswatum ko kai wa miskinai guda 10 ka dinka musu kaya aw kiswatum aw tahriru raqaba ko ka yanta baiwa faman lam yajid wanda bai samu abin da zai ciyar da miskinai 10 ba bai samu abin da zai tufatar da su ba bai samu bai wanda zai yanta ba fasiyamu salasata ayyam sai azumin kwana uku zalika kafaratu aymanikum wannan ita ce kankarar zunubin rantsuwar da kuka yi ko kai kuma baka ce insha Allah ba kuma ka saba rantsuwar da haka da ake cewa da mutum yayi rantsuwa kafara ta kama shi yace to ai azumi ya kama shi a azumi sai in ba ka samu damar yin wadancan ba ba wai zabi bane sai in kawai kawai mutum tunda baya son aljihun sai yi motsi sai ce kawai nayi azumin a ba wai zabi bane sai in ba abin aljihun da zaka ciyar ba abin da zaka tufatar ba abin da zaka yanta baiwa ko babu baiwar to sai Allah ya ce sai kai azumin kwana uku amma ita rantsuwa da Allah akan ƙarya ba wata kafara zunubi ne daga cikin manya-manyan zunubai kaba'ira ce min kaba'irul dhunub tana cikin layi irin su zina irin su luwadi irin su shan giya irin su sata irin su fashi da makami rantsuwa da Allah akan ƙarya tana cikin wannan rukunin ina fata an gane jiya mun karanta wasu hadisai na wasu mutane guda uku da Allah madaukakin sarki ce ba zai kalle su ba ba zai magana da su ba ba zai tsarkake su ba suna da azaba mai radadi akwai hadisi guda ɗaya da ya rage annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin abi huraira diddai ibnu kathir ya kawo waɗannan hadisan wajen fassara wannan aya yace mutum uku la yukallimuhumullahu yawmal qiyama wala yanzuru ilayhim wala yuzakkihim wa lahum adhabun alim sai ce rajulun mana abna sabil fadla ma in inda wa rajulun halafa ala sil'atin ba'd al'asr yani kadiba wa rajulun bay'a imaman fa in a'tahu wa falahu wa in lam yu'tihi lam yafilahu. Hadithi na karshe a karkashin wannan aya shine wasu mutane uku annabi sallallahu alaihi wasallam yace Allah ba zai yi magana da su ba ranar tashin alkiyama, Allah ba zai kalle su kallo na rahama ba, Allah ba zai tsarkake su ba kuma sai ya musu azaba. Mutum na farko, mutumin da mana abnas sabili fadla ma'in, ya hana matafiye rarar ruwa, ragowar ruwa, matafiye yana jin kishirwa, shi kuma yana da wadatar ruwan har ya yi amfani da shi ya rage, ya ce ɗan taimaka ka bani ruwan nan in kama ko bani ruwan nan in sha, ya hana. Mutumin daga mutum a cikin halin matsananciyar bukata, kai kuma abin da ya bukata daga gare ka ba ka da bukatarsa a wannan lokacin ka hana, shi ne rajulun mana abnas sabili fadla ma'in, rarar ruwa, ragowar ruwan da ka sha ka rage. Leda pure water ka sha ka rage, ce da Allah dan taimaka ba ni ragowar, ka hana a halin tafiya. Wannan yanda ka nuna rashin tausayi, ka nuna to Allah ta'ala ba zai mu'amalance ka mu'amala ta rahama ba ranar tashin alkiyama ba. Na biyu, mutumin da ya yi rantsuwa a kan haja kayansa na siyarwa, kuma ya rantse da Allah a kan ƙarya bayan sallar la'asar. Wato, ka san sallar la'asar fa tana da wata niza, tana da wani muƙami na daban. Shi yasa a cikin hadisin Muslim, duk wanda ya rantse da Allah a kan ƙarya bayan la'asar, aikinsa duk ya rubuce. Shi yasa in mutum zai rantsuwa ya kiyaye rantsuwa da Allah a kan ƙarya kuma bayan la'asar, ai yana da haɗin. Ba daidai yake da yin rantsuwa da Allah a kan ƙarya bayan asuba ko bayan azahar ko bayan magariba ko bayan isha ba. Sallar la'asar tana da wani matsayi na daban. Hafizu ala salawati was salatul wusta wa qumu lillahi qanitin. Salatul wusta suka ce salatul asr. Annabi yace duk wanda ya rantsuwa da Allah akan ƙarya wajen hajarsa kayan siyarwarsa kuma bayan la'asar, a ya shiga cikin mutanen da Allah ba zai magana da su ba, ya shiga cikin mutanen da Allah ba zai kalle su ba, ya shiga cikin mutanen da Allah ba zai tsarkake su kuma sai ya musu azaba ranar tashin alkiyama. Mutum na uku, wa rajulun bay'a imaman, da mutumin da yayi shugaba mubay'a, fa in a'tahu wa falahu, idan an dama da shi an bashi muƙami ya cika wannan mubay'ar, in bai bashi ba ya ce ba mai. Wannan yana daga cikin wa'inda Annabi sallallahu alaihi wasallam yace su ma za su shiga cikin wannan layi. Allah madaukakin sarki ya ciya. Allah madaukakin sarki ya ce wa inna minhum la fariqan yaluna alsinatahum bil kitab litahsabuhu min al kitab wa ma huwa min al kitab wa yaquluna huwa min indillahi wa ma huwa min indillah wa yaquluna ala allahi al kadhiba wa hum ya'lamun. Allah ta'ala ya ce wa inna minhum la fariqan, lallai akwai wani ɓangare daga cikinsu, su ahlul kitab ko kuma su yahudawa, yalwuna alsinatahum bil kitab, suna karkatar da harshensu bil kitab, wajen karantar da littafin. Wato, in za su karantar da mutane at-taura, sai su ki karantar da mutane haƙiƙanin gaskiyar ma'anarta, sai su shigar da san zuciya cikin fassarar, sai su karkatar da fassarar zuwa ga wani abu daban. Litahsabuhu min alkitab, dan ku da suke karantarwa ku yi tsammanin abin da suka fassara muku yana cikin littafin, wa ma huwa min alkitab, kuma baya cikin littafin. Wannan san zuciyarsu ne suka kutsa da shi, suka goya shi a ƙarƙashin wata aya. Wa yaquluna, kuma suna cewa huwa min indillah, yanda kuka ji wannan maganar da suka karanta su ce daga gurin Allah take. Wa ma huwa min indillah, kuma ba daga gurin Allah bane, daga gurin su ne su. Wa yaquluna ala allahi alkadhiba, suna fadin ƙarya su jingina wa Allah, wa hum ya'lamuna, suna sanar cewa ƙarya ne. wato yi wa Allah ƙarya bisa jahilci akwai dama dama, amma yi wa Allah ƙarya da gangan wannan hadari. Wannan mutum yana yin wato yana wasa da rayuwarsa, yana ƙoƙarin halaka kansa da gangan. Allah maɗaukakin sarki yana ba da labari game da Yahudawa, yace daga cikin su akwai waɗanda yuharrifuna al-kalima an mawadi'i, suna canja magana daga yanda take. Maganar Allah ce amma sai su canza ta, kamar yanda Sheikh Abdulrahman ibn Nasir al-Sa'idi yake cewa canza yaluna al-sinatahum bil kitab, yana daukar ma'anar lafzan, yana daukar ma'anar ma'anan. Suna canza maganar Allah ta hanyar canja lafazi su maye gurbinsa da wani lafazin da su suka kawo shi, kamar yanda aka ce wa Yahudawa wa qulu hiqqatun naghfir lakum khatayakum, sai suka ce hindatun suka ƙara nunun. Wannan yayi daidai da mu'tazila da aka ce wujuhun yawma idhin nadira ila rabbiha nadira, sai suka ce ila rahmati rabbiha nadira, sai suka ƙara rahmati. Wannan dai yana daga cikin tahriful kalim am mawadi'i, ko canza lafazin ko kuma canza ma'anar. Lafazin yana nan, zaka dinga jin mutum ya jawo ma ayar alqur'ani lafiya lauyan da ka san ana karanta ta, amma inda zai maka illa wajen fassara, anan zai soko san zuciyarsa a cikin fassarar aya. Allah maɗaukakin sarki ya ce wannan hali ne daga cikin halayen Yahudawa, ɗabi'a ce mummuna canzawa Allah zancensa. Babbaccin amanar da malami zai yi wa mabiyansa da jama'ar da yake wa'azi shi ne ya ba su aya baibai, ya karanto hadithi ya fassara shi ba daidai ba. Wannan babbaccin amana kenan. Kuma kawai musulmi, wato ba Yahude ne a cikin rigan musulmi, duk malamin da yake da irin wannan ba Yahude ne, ya rikide ya fito a cikin rigar musulunci. Dan Allah maɗaukakin sarki ya ce wa inna minhum la fariqan yaluna alsinatahum bil kitab, yaluna alsinatahum bil kitab, ko dai ka ji yanda kake jin ayar ana fadarta sai ka ji an canza. Wannan bai cika faruwa ba musamman game da alqur'ani, domin shi alqur'ani littafi ne gagarbadau, tsararren littafi ne ta ko ina, babu wanda ya isa ya kudunduno wata da sisa ya shigo da ita cikin alqur'ani, saboda ka'idar Allah inna nahnu nazzalna adh-dhikra wa inna lahu lahafizun, mu muka saukar da alqur'ani, Allah ya ce mun dauki nauyin kare alqur'ani. To amma ana iya canza yaluna alsinatahum bil kitab, idan lafzan ba zai yi ba to ana iya yi ma'anan. Ga aya an ja ta kalau ita ce, amma sai a ce ai wannan aya tana magana akan wani abu kuma ba akan sa take magana ba. Shi malamin ya san cewa yayi amfani da ayan ne dan san zuciyarsa dan ta biya mai bukata, amma babu haɗi tsakanin abin da ya fassara ayar da ayar. Shi ya sa kuma dukkan ma'abota basira in suka ji za su ce babu haɗi tsakanin ayar da fassarar da aka yi wa ayar. In ka koma ka ji sababin saukar ayar, kaga kuma yanda ya fassara ayar, za ka ga shattana bainal mashriq wal maghrib, akwai tazara tsakanin fassarar da yayi da inda ayar ta dosa. Ba dan komai ba, saboda ya tara mutanen da ba masu karatu ba, ya tara mutanen da sun bashi amanar addininsu, in ya fada kamar Allah ne ya fada musu haka suke ji. Shi yasa yake ta tafiya da su baibai, yake ta jan bayin Allah a ƙasa,
yake ta wahalar da su, ya hana su su gane addinin Allah tsantsa, ya hana su su gane koyarwar annabin da aka aiko musu, yi musu bayanin addini, ya kanka ne ya tare, ba su sauraron kowa sai shi, in ya tashi fassara aya daidai yanda yake son su bi shi, haka zai fassara ta. In ya zo da hadisi, ko dai in hadisin ya ga lalle za su yi aran gaba da hadisin, bi yanda zai yi da'ifanta hadithin zai, ko kuma duk yanda zai yi tawili ga wannan hadithin dan kada yayi aran gama da shi zai. Kaga mutum yana ta kwana-kwana, yana ta waske-waske, saboda ayar ta doso gadan-gadan kansa ta nufo hadithin da shi yake magana. Da aka sai ga mutum ya shiga kullu kurci a bana, ya fassara ba daidai ba, kuma sai masa kabbara. Babu ha'ili maha'inci sama da mutumin da mutane suka amince masa a addini ya ha'ince su. Wa yuzilunahu 'anil murad liyuhimul jahala, su gusar da Alƙur'anin ko su gusar da wannan ayar daga manufar da Allah ta'ala yake nufi da ayar, ba dan komai ba sai dan su kiɗi majahilai, su kiɗi majahilai. Mutum ya zo da wata shegantaka ya ce a cikin Alƙur'ani an ce kaza, ya ɗauko wata aya kawai ya faɗa. In yana son wata, yana kan wata aƙida marar kyau ko wata ƙungiya mummuna, kawai sai ya ɗauko wata aya, sai a duba lafazin aya. Yanzu wani ɗan shi'a sai ya ce ai shi'a akwai ta zo a cikin Alƙur'ani, wa inna min shi'atihi la Ibrahim, kaji Ibrahim ma ɗan shi'a ne. Wa inna min shi'atihi la Ibrahim, sai ce wa allahu istaqamu ala tariqati, kaji ko kaji tariqa ta zuwa cikin Alqur'ani, wa allahu istaqamu ala tariqati, na fata an gane. To duk ire-iren waɗannan abubuwan zaka yi ta garin su, mutane suna ta kokarin yin dauko Alqur'ani, gashi dai zaka ji ayace ba a canza mata lafazi ba, amma wajen ma'anar anan aka canza. Dan mutanen da ba masu karatu ba su yi tsammanin wannan bayanin da malam yake ta yi, wannan fassara haka Qur'ani ya faɗa. Shi yasa shi wanda yake mai sauraro in ya je zai ce ai malam yau aya kaza ya karanta mana, ai aya ta ce kaza ta ce kaza, ya manta. Kuma shi bai san cewa duk kaza da kaza da kaza wannan daga aljihun malamansa ta fito, ba aya bace ta ce kaza. Wa yansubunahu ila Allah, sannan kuma su jingina wannan fassara su ce haka Allah yake nufi. Wa huwa kadhibun ala Allah, kuma zunzurutun ƙarya ce wallahi suka yi wa Allah. Wa hum ya'lamuna min anfusihim, kuma sun sani su akan kansu annahum qad kadhabu, ƙarya suka yi. Wa tarau fi zalika kullihi, kire wato kirkirar ƙaryar suka yi a cikin duk wannan fassarar da duk wannan shatalitalan da bayanan da aka yi, wallahi ba aya Qur'anin ce ta faɗa haka ba. ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. الله تعالى يقول ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكمة والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. الله يقول ما كان لبشر بيداتي بغمت an yutiyahu Allahu alkitaba, Allah ya masa ni'ima ya bashi littafi, wal hukuma ya bashi hukunci ko hikima, wan nubuwata ya bashi annabta, thumma yaqula linnasi, sannan daga baya ya zo ya ce wa mutane kunu ibadalli, ku zama bayina min dunillah, wato min dunillah a madadin Allah. Babu wani annabi cikin annabawan da Allah ya aiko da yi irin wannan, babu. Allah ya fifita shi, Allah ya darajanta shi, ya bashi littafi, ya bashi hikima, ya bashi annabta, a madadin ya dinga kiran mutane yana hada su da Allah, sai kuma ya dinga kiran mutane zuwa gare shi. Ba taba samun wani annabi da ya haka. Ala ga mata malan ka hada mutane da babban channel mana. Hada mutane da ubangijin da ya halicce su, hada su da sunnar manzon Allah ka huta. Ya zaka dinga yi kanka campaign? Ya zaka dinga cika wa kanka baki? Ya zaka dinga kuri dan almajiranka su bika? Kullun kokari kake ka nuna su bika, mutane su kiyaye ka, kai fa na daban ne. Ka kira mutane zuwa ga Allah, aka ce ba ka kira mutane zuwa gare ka ba. Allah bai aiko ka ga mutane ba. Ka gaya wa mutane sakon Allah, ka hada mutane da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Lalle ne sai an bi ka? Lalle ne sai ka samar da kungiya kai wa manzon Allah kishiya? Lalle lalle sai kai wa annabi sallallahu alaihi wasallam kishiya? Annabi ya ce shi kai ma ka ce? Annabi yana da mabiya, kai ma kana da mabiya? In yace ayi ayi, in yace a bari a bari, kai ma kana da muridai, kana da mabiya da kake sa su kana hana su? Allah madaukakin sarki ya ce ba a taba samun wani annabi da Allah ya masa baiwa, ya bashi annabta, ya bashi littafi, a madadin ya dinga kiran mutane zuwa ga Allah, sai kaga kuma yana kiran mutane zuwa gare shi, ba a samu wannan annabi. Wallahi wannan kana sauraron wazin zai ga ba mutane baya so ya hada mutane da Allah ko manzon Allah. Kawo kokari yake ya sa karamomin sai ke ta gaya musu dan su san shi babban wali ne, dan duk abin da ya kudunduno na tatsuniya ya gaya musu sai su karba. Kullum ba shi da aiki sai gaya musu, ko kansa ko malaminsa ko shehinsa, wannan shi ne kawai abin da yake ta karanta wa mabiya. Baya koyar da su tauhidi, baya koyar da su sallah, baya koyar da su shika-shikan musulunci, baya koyar da su mu'amala. Kullun kisso shi ne na malamansa ko tarihin shehunansa. Kan ya ce Allah sau ɗaya, ko ya ce manzan Allah sau ɗaya, ya faɗi malaminsu sau goma, ya faɗi shehinsu sau ɗari. Kaji Allah ta'ala ce bai dace ba. Allah maɗaukakin sarki bai dace ba ko kaɗan. Allah ya ba wa wani daga cikin bayinsa littafi, ya ba shi hukunci, ya ba shi annabta, sannan a wayi gari maimakon ya yi aiki wajen kiran mutane zuwa ga Allah, amma ya dinga cewa kunu ibadan li min dunillah, ku zama bayina, ku dinga bauta mun ba Allah ba. Ai, duk sanda ka hana mutane su ba Allah, ka ce su bi ka. In ma baka faɗa ba da bakinka, to aikinka ya nuna haka, ka tattare mutane ka hana su su sadu da Allah, ka tattare mutane ka kakkange su ka hana su su sadu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To what do you mean? What do you mean? Abinda kake nufi shine sibika. Walakin sai dai abinda duk waɗanda Allah ya aiko, abinda suke cewa kunu rabbaniyyina, in suka zo abinda suke gaya wa waɗanda suke karantarwa, abinda suke gaya wa mutanansu, kunu rabbaniyyina, ku zama malamai na gaskiya, ku zama malamai masu ilmantarwa da tarbiyyantarwa. Bima kuntum tu'allimuna alkitab, da abinda kuka kasance kuna karantar da mutane na littafi. Kunu rabbaniyyin, so ake malami ya zama rabbani, ya ilmantar, ba zunzurutun karatu yake ta koya wa mutane ba, har da tarbiya. Dan har yanzu da sauran rina aka ba kai ta sauke littafai, kai ta karantar da mutane karatu, amma babu tarbiya. La budda min tarbiya wa tasfiya. Shi yasa ana son malami ya zama rabbani, kada ya zo kawai zo ya lacca ya tafi, sa kullun ya dinga damuwa mutane sai sun yawo, kuma yana tarbiyantar da mutane, yana dora mutane akan yanda za su zama mutane kirki. yana kokarin rage mabarnata wajen kokarin jan hankalin su ya dora su akan wani gudabe da zai nesanta su da miyagun ayyuka su sadu da Allah lafiya. Abinda duk wani malami ya kamata ya zama kenan, ya zama rabbani a cikin al'umma. Shi ba wai lalle sai an ga girman sa ko sai an zo an ce ka kawai kunu rabbani yina. Da aka duk annabin da Allah ta'ala ya aiko abinda yake cewa kenan, kunu rabbani yina bima kuntum tu'allimuna alkitab. Ku zama malamai na gaskiya daga abinda kuka kasance kuna karantarwa na littafi, wa bima kuntum tadrusuna, da kuma abinda kuka kasance kuna karantawa. Bai dace ba ga wani mutum Allah ta'ala ya bashi littafi, ya bashi hikima, ya bashi annabta, an yaqula lin-nasi u'buduni min dunillah, ayi ma Allah, yace Allah shi ma yana da fada a jini, ma ina da fada a ji, ku bauta wa Allah, ku bauta mu. Fa idza kana hadha la yasluhu li nabiyyin wala li mursalin, in kaga irin haka ta faru to ba annabi bane, in kaga irin haka ta faru ba manzo bane. Babu irin wannan sufar ga annabawan Allah da manzanni, babu irin wannan sufar ga malamai rabbaniyina. Fala Allah yasluhu li ahadin minan nasi ghayrihim bi tariqil aula wa ahra. Shi yasa malam Hasan al-Basri yake ta la yambagi hadha li mu'minin, bai kamaci mu'mini ba an yi amuran nasa bi ibadati, kullun ya dinga kiran mutane zuwa ga ga girman sa, ya kira mutane zuwa ga su mai biyayya, ya kira mutane zuwa ga su bi umarnin sa, ba su ya kira mutane zuwa ga Allah su bi Allah su kuma zan Allah ba. Qala zalik, qala sai ce zalika annal qauma kana ya'budu ba'dhum ba'dhan, domin su ahlul kitabi suna bautar da sashin su, wasu suna bautawa wasu, domin suna bautawa malaman su, suna bautawa shehunnan su. Shi yasa kamar yanda Allah ta'ala ce ittakhazu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah fal jahalatu min al ahbar, jahilan malaman yahudawa, wa ruhban jahilan malaman nasara, wa mashayikh ad dalal, da shehunnai irin na bata. Wallahi mala akwai shehunnan da jajil ne, iblisai ne wallahi, da haka akwai shehunnai na bata. Yadkhuluna fi hadha adh-dham, su ma za su iya shiga cikin wannan zargin, malaman yahudawa da suke kiran mutanen su zuwa ga abauta musu ai musu biyayya, malaman kristoci da suke da haka, shehunnan da suke bautar da muridan su akan su yi musu da'a cikin abin da ya saba wa Allah, su yi musu da'a ko su bujire wa umarnin Allah amma su bushe shi, su saba wa Allah su bushe shi. Wa'annan suna daga cikin wa'anda Allah madaukakin sarki yake magana akan su ana. Wannan zargin da wannan tawbih din da su ake, bi khilafir rusul wa atba'ihim min al-ulama'il 'amilin, amma ba da manzanni ake ba, ba da mabiyan manzanni cikin malamai na gaskiya masu aiki da ilimin su ba. Su kan wa'annan suna umarni ne da abinda Allah ya umarni da shi, suna isar da sakon manzannin Allah masu girma, suna hana mutane abinda Allah ta'ala ya hana, suna isar wa mutane abinda manzannin Allah suka ce a isar na hana nan Allah madaukakin sarki. Da aka manzanni salawatullahi wa salamuhu alaihim ajma'in humus sufara, su ne jakadu bainan Allah wa bainan khalqi, manzanni su ne jakadu tsakanin Allah da bayinsa. Fi ada'i ma ummilu min ar-risala, wajen sauke nauyin da aka dora musu na manzanci, wa iblagil amana, da isar da amanar da Allah ta'ala ya dora musu. Malami wallahi ilimin da Allah ya bashi amana ce, shi sa ranar tashin alkiyama zaka ga tsinuwa tsakanin malamai da almajiran su, zaka ga tsinuwa da la'antar da zata faru a farfajiyar alkiyama tsakanin shehunnai wasu daga cikin su da muridan su wallahi, saboda irin wannan matsala. Walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tuallimuna alkitaba wa bima kuntum tadrusun, ai walakin yaqulu ar-rasul lin-nas, abinda manzo yake gaya wa mutane kunu rabbaniyina, me rabbaniyina, ai ku zama hukama, ku zama masu hikima, ulama, ku zama malamai, ulama masu juriya, wa qila fuqaha, ku zama malamai masana addini, abinda suke ce musu ku zama ma'abota bautar Allah da takawa anan ne malam bahak yake cewa haƙƙi ne akan duk wanda yake koyan alqur'ani haƙƙi ne akan duk wanda yake koyan alqur'ani an ya kuna faqihan lalle dole ya zama faqihi ba a san mutum ya zama kawai malam zalla tilawa ce ga ta dan karatu ne zunzurutu amma babu fahimtar addini wannan ba daidai ba an gane ko shi sa akwai qira'ar bima kuntum ta'lamuna alkitab bima kuntum ta'lamuna alkitab ay tafhamuna ma'ana ku zama rabbaniyina bima kuntum ta'lamuna saboda abinda kuke fahimtar ma'anar sana alqur'ani an karanta shi kuma bima kuntum tu'allimuna alkitab da shadda shi kuma saboda abinda kuke karantarwa na littafi wa bima kuntum tadrusuna ay tahfazuna alfaz wato abu biyu ake so kai wa alqur'ani ka haddace lafazin sa ka fahimci ma'anarsa kai aiki dan ka haddace lafazin sa har yanzu da sauran aiki ka haddace lafazin ka kuma gane ma'anar kai aiki ka kuma karantar kuma ka tarbiyanci waɗanda ka karantar su ma su yi aiki da shi da haka ba daidai bane mutum ya zama ya haddace alqur'ani kuma ya tsaya iya haka bima kuntum tu'allimuna alkitab ko kuma bima kuntum ta'lamuna alkitab shi yasa bahak malam bahak yace haƙƙi ne ga duk wanda ya koyi alqur'ani in dai ya yi alqur'ani to insha Allah ka kalli sallar sa ga lalle kam ya san alqur'ani in ka kalli azuminsa ka kalli alwalarsa ka kalli mu'amalarsa da makota ka kalli mu'amalarsa da iyalansa mu'amalarsa da iyayensa ka kalli mu'amalarsa da ubangijinsa ka san lalle wannan hafizin alqur'ani haka ake so haka mutum ya zama yana tarerawa yana tarera yana ta karantawa wannan lafazin kenan wa bima kuntum tadrusuna ka dauka kafin tadrusuna an ce wa bima kuntum tu'allimuna alkitab ko ta'lamuna alkitab lokaci yayi ko muna zamu iya karasa aya lokaci yayi to insha Allah sai mu tashi wala ya amurakum an tattakhidul malaikata wan nabiyina arbaba abinda muka karanta ya zama daidai Allah ta'ala ya ba mu lada uskuran da muka yi ko tuntuban harshe Allah madaukakin sarki ya gafarta mana Allah madaukakin sarki ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ya ba mu ikon binta Allah madaukakin sarki ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ya yi mana arzikin nisanta ta da gudata Allah madaukakin sarki ya karbi wannan ibada da muke gabatarwa Allah ka karbi azuminmu Allah ka karbi sallolinmu Allah ya karbi sadakokinmu Allah ya karbi addu'o'inmu Allah dukkan basu bukatu na alkhairi a cikinmu Allah ka biya musu wayanda suke cikin damuwa Allah ta'ala ka yaye musu marasa lafiya na gida da nasu ta Allah ka basu lafiya wayanda suke mana wasici da addu'a Allah ka biya bukatunsu Allah ka yaye musu wato damuwarsu Allah ka share musu hawayensu Allah muna roƙonka iyayenmu da kakanninmu da malamanmu da ƴan uwanmu mazansu da matansu duk da suka rasu Allah ya gafarta musu Allah ya girmama ladansu Allah ya basu aljanna madaukakiya Allah madaukakin sarki ka sanya albarka cikin rayuwarmu Allah ka sanya albarka cikin iyalanmu Allah ka sanya albarka cikin ilminmu Allah ka sanya albarka cikin abinda ka bamu Allah ka sanya albarka cikin arzikinmu Allah muna roƙonka Allah ka sa mu cikin ƴantattun bayi a cikin wannan wata Allah madaukakin sarki ya sa mun dace ko za mu dace da daren Lailatul Qadr Allah madaukakin sarki ka sa mu daga cikin waɗanda za su dace da daren Lailatul Qadr Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullah